أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Yau shida ga watan takwas da shekara ta 2023 miladiyya, kuma za mu kawo fa'ida ta 5 da kuma da sihohi waɗanda za su inganta rayuwarmu. Masu sauraronmu da kallonmu a waɗansu gurare, wannan lokaci abin da yake bukata shi ne duba da irin matsaloli ga su nan iri-iri. Abin da ya shafi wahala da kunci na rayuwa, da abin da ya shafi cutoci waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba, waɗanda aka san sunansu da waɗanda ba a san sunansu ba, waɗanda aka san maganinsu da waɗanda ba a san maganinsu ba, waɗanda ya kasance an san su ne ko an san maganinsu ne a da, amma yanzu sun bijirewa kowane irin magani, sawa'ul maganin nan na abin da ya shafi na asibiti ne ko magani ne wanda ya zama na asali, ko magani ne wanda ya zama na gargajiya, ko magani ne wanda ya zama na gida an san shi, wanda hatta mutanen gida cutoci dai na yau da kullun da aka saba sun san maganin irin wannan, to su waɗannan cutocin sun bijirewa magani. Kuma cutocin nan kashi-kashi ne, akwai waɗanda cutoci ne kawai na jiki, akwai waɗanda cutoci ne waɗanda ya kasance na shaidanu, akwai na aljanu, akwai na sammu. Kamar yadda wancan tsarin yake, akwai masu jin magani a cikinsu, akwai waɗanda ba sa jin magani, akwai waɗanda din an san su kuma an san magani, amma idan aka zo aka yi maganin ba zai yi ba a yanzu, akwai waɗanda kuma ya kasance ba a san su ba dama, kuma ba a san maganin ba a iya sani na, sai dai a nan kawai a wajena. To dukkaninsu jama'a matsalolin nan, matsalolin nan fa yawa suke, matsalolin nan fa ƙara ƙarfi suke, matsalolin nan fa ƙara tsanani da tsauri suke, matsalolin nan fa jama'a za mu ce sun fi ƙarfin wata halitta. Babu abin da zai kawar wani waɗannan matsaloli da muke ciki na ɗaya dole sai dai mu koma kacho kan abin da ya shafi rayuwarmu, abin da za mu ci, abin da za mu sha, abin da zai kawo mana farin ciki, abin da zai kawo mana kwanciyar hankali, abin da zai yaye mana baƙin ciki, abin da zai yaye mana damuwa, abin da zai kawo mana kuɗi, abinda zai kawo mai samun yin aure ko abin hawa ko gurin zama, abinda zai kawo mana jari, abinda zai kawo mana ilimi, abinda zai kawo mana nasara a cikin abubuwan da muke sa gaba gaba daya, wallahi sai mun koma ga Allah subhanahu wataala. Rashin komawa gare shi shine muka fada cikin wannan halin da muke ciki. Kusan zaka iya cewa kowace unguwa ko kowane gida akwai irin matsalolin da suke damunsa. Hakanan in ka fito waje, hakanan a wannan kasar da muke ciki Najeriya, sannan kuma duniya ita ma kowace yanzu a halin da muke ciki, duk gabaki daya irin matsalolin da ke damun ta daban. Kowace kasa akwai matsalolinta, kowace kasa akwai matsalolinta. Da yake duniya yanzu kaman gida ne guda daya an hade, to sai ya zama ciwar kowace matsala kuma dole kuma sai ta zo ta shafi ɗaya matsala ta wani gari ko ta wani gida ko ta wani ƙasa. In baka yi ƙoƙari ka kare matsalolin ƙasarka ba ko matsalolin garinku ba, to haka waɗancan matsalolin za su zo su baka san kansu ba, su zo su ƙara ƙaruwa, ka kuma rasa irin yadda za ka yi. To idan muka duba ɗan uwa musulmi, duniyar gabaki ɗaya shin waiwaye ya halicci duniyar ne? Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci duniyar nan. Shin dan Allah akwai wani wanda ya ce shi zai riƙa biya mutane abinci? Babu, Allah ne ya ce. Shin akwai wani wanda ya ce zai yaye wa mutane baƙin ciki amma ya jubin murtsar iza da ahu? Babu, sai Allah ne ya faɗi haka. Akwai wani wanda ya ce shi zai baiwa mutane abin da za su yi amfani da shi a rayuwarsu? Sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in an roƙe shi ba zai amsa ba, ko kuma a'a in an roƙe shi ba zai ji ba, ko kuma baya ganin mai roƙonsa, ko kuma bai san wanda yake roƙonsa ba? A'a, shi ya san. Shin Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne ko akwai wani? Shi kaɗai ne. Shin Allah subhanahu wataala akwai wanda in yayi niyyar abu ya isa da iko ya hana, ko bayan yayi ya canza masa? Babu. La yusalu amma ya fa'al wa hum yusaluna. Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi wa la mukriha. Akwai wanda ya kasance aka taba ji ko kafin wannan duniyar akwai wani Allah din, ko a yanzu kuma ga wani, nan gaba kuma za a yi wani? Babu. Akwai wanda yake ikonsa ya shafi nan amma bai shafi can ba? Shi Allah din subhanahu wataala yana da iko a nan amma ba shi da iko a can, ko yana da iko a sama amma ba shi da iko a ƙasa, ko ba shi da iko a ƙasashen baƙaƙe amma yana da iko a ƙasashen Turawa, ko yana da iko a sama ba shi da iko a ƙasa, ko yana da iko a duniya ba shi da iko a lahira? Ko akwai abin da ya sani da abin da bai sani ba? Shi ne fa wanda yake cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Shi ne ya halicci sammai da ƙasa a kwana shida, kuma ya daidaita da ya dace da al-'arsh. Ya alau ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Ya san abin da yake fitowa, ya san abin da yake cikin ƙasa, ya san abin da yake fitowa daga ƙasa, ya san abin da yake ƙasa, ya san abin da yake shiga ƙasa, ya san abin da yake sama, ya san abin da yake saukowa daga sama. Da akwai wani abin da bai sani ba, kuma yana da iko akan komai. Yanzu akwai wanda ya taba cewa yana da iko akan komai, waye? Yuliji al-layla fi an-nahari wa yuliji an-nahara fi al-layl huwa ma'akum ayna ma kuntum walau bima ta'maluna basir. Shike shigarwa da rana cikin dare, ya shigar da dare cikin rana, kuma shine wanda yake tare da ku a koda yaushe, haka ya fada. Wallahi bima ta'maluna basir, kuma yana da basira a duk abin da za ku aikata. Duk abin da za ku aikata ya san manufar ku. Shin akwai wani mai wannan siffar in babu shi? Akwai wanda yake ce huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shi kadai ne, kuma shi kadai ake nufi da bukata, ba kowa ba. Kuma sannan ba a haife shi ba, bai haifa ba, kuma sannan ba shi da wani aboki ko wani mataimaki ko wani na haɗin gwiwa ko wani fatana ko wani menene wanda suke haɗuwa suke yin abu tare. Wa yake yin ruwa? Allah ne. Wuta ta waye? Ta Allah ce. Tsirrai wa yake tsurowa da su? Allah ne. To dan Allah da annabi, ko anan muka tsaya mu ku dan Allah da annabi, wacce gafala ce ta same mu in mun shiga cikin halin kunci, ba za mu koma ga mai wannan siffa ba. Kofofinsa a buɗe suke, yana nema ka zo ka shigo, ya biya ma bukata in kaƙi, fishi yake da kai. Dan menene idan ka shiga cikin kunci ba za ka koma gare shi ba? Dan menene idan kana neman alheri ba za ka koma gare shi ba? Dan wannan idan kana neman yayewar bakin ciki ba za ka koma gare shi ba? Dan Allah, dan uwa musulmi, dan meye muka gafala akan wannan? Banda shi babu mai waɗannan siffofin da muka faɗa. Kuma sannan banda shi ba wanda yake biyan bukata kowace iri ne. Ilayhi yurja'u al-amru kulluhu wa ilayhi turja'u al-umur, komai da komai gare shi ake komawa, ba mai ikon komai. Yanzu zagin mutane a kafofin yaɗa labarai da yarfe da sharri, da amfani da kafofin yaɗa labarai irinsu TikTok, irinsu YouTube, irinsu wa'annan zagin mutane, musgunawa mutane, shin zagin mutanen ya taɓa yaye ma baƙin ciki? Shin da suke zagin mutane shi wanda ya halice ka shi ye ma izini? Saboda haka in dai za mu ci gaba da ɗaukar abubuwan da suke na Allah ne, muna biyo wani Allah, wannan shi ne tsabar shirka. Saboda haka Allah ta'ala ba zai mana ba sai ce ana agana shirka'u, ni na fi zama na fi wadatuwa da waɗanda suke min shirka. Saboda haka mutuƙar zagi za ka yi, sharri za ka yi, ka riƙa ɗaukar abubuwan da suke na Allah ne, kana cewa mutane ne suke, kana cewa shugabanni, kana cewa gwamnoni, ko kana cewa su wane ne, ko kana ce ai masu kuɗi ne su ne suka ɗebe kuɗi, to mai kuɗi don ne ka yi ya kwata, ko a'a Allah yawa ƙarfa-ƙarfa ya kwace kuɗin daga wajen Allah ya zo shi ke amfani da shi. Allah ne ya ba shi, kuma Allah shi san dalilin da ya ba shi. Jama'a, mu tsarkake bakinmu. Jama'a, harshenmu, kar mu faɗi komai da shi sai alhairi. Jama'a, kar mu yadda kunnenmu mu yi sharri da shi sai alhairi. Jama'a, idan dunanmu kar mu kallaci wani abu da su sai da alhairi. Jama'a, ƙafofinmu kar mu taka sai zuwa ga alhairi. Jama'a, hannayenmu kar mu riƙe wani abu da shi sai na alhairi. Jama'a, kar mu ci sai abin da ya kasance na alhairi, sai abin da ya zama halas ne. Jama'a, mu bi umarnin Allah, abin da ya hana mu hannu, abin da ya ce mini Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya ce haka ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja, kamar yadda aka ce karatun wanda duk ya ji tsoron Allah, to Allah sai ya fitar masa da kubuta mafita a duk halin da ya shiga. Jama'a, waɗanda kuke da wani hali, ba zagin mutane za ku yi ba, ɗan abin da kuke da shi ku ciyar, in ka ciyar sai Allah ya ciyar da ka, bayar sai Allah ya baka. Amma wallahi a haka, haka zami ta zama, sai dai masifin su ƙaru, sai dai talaucin ya ƙaru, sai dai cutocin su ƙaru, sai dai abin nan rayuwar ta ci gaba da wahala, subsidy ɗin da aka cire ya kasance tasirinsa ya ci gaba, duk waɗansu abubuwa da aka ce wai za a yi wa talaka wai don saboda a sauƙaƙa masa, to kai da ka ce kai shugaban da ka ce za ka yi, da gaske ne kana da wannan niyyar, amma sai wanda ya halice ka ya ga dama, sai tukunna ya ga zukatan waɗanda za ka yi wa. Mu dai musulmi ne, babu shakka mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, za mu zama daban. Amma yanzu duk an haɗu an zama iri ɗaya da wanda yake musulmin mai sallah da wanda ba musulmin ba, duk masifin gaba ɗaya haka suke faɗawa a kan babu wani sassauci. To Allah ya kare, wannan kenan fa'idar za mu baya ta yau. Gaskiya muhimmiya ce, amma kuma da izinin Allah mai sauƙi ce. Imam al-Ghazali a littafinsa Khawasul Qur'an, malamai da dama kamar irin yadda abubuwan da muke kawo muku sai wanda muka tabbatar daga Allah ne subhanahu wa ta'ala, ko daga manzo ne sallallahu alaihi wasallama, ko sahabbansa, ko salihan bayi waɗanda suke yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama, ba wai shaci wanda suke ba, sun fi ƙarfin haka. So da ka abin da muke gaya muku muhimmi ne, kuma sai abin da ya kasance jarraba, ni dai jarraba wannan ina yin cikin shekara ta 1900 da wajen kaman 60 da wani abu ake jarraba wannan a manyan murguza in bukatu, shinkima in bukatu, da neman yaye manya-manyan bala'ai da masifu. Saboda ga shi nan mai sauƙi, bismillah ce wacce bismillah nan aka dora alqur'ani kacukan a cikin ta kuma ismillahi al'azam shi saboda haka abin da zaka yi shine in har kana da bukata kana so Allah ya yi maka abin da kake ciki ko kana so Allah ya baka bayan ka tsarkake kanka kamar yadda muka faɗa da abin da kullun zai ƙara ma zunubi da dauda ya ƙara maka jayya a wajen Allah subhanahu wataala ya ƙara nesa taka da Allah da rahamarsa idan ka bar su insha Allah ka zo kai alwala ka zo kai sallah raka'a biyu raka'a fatiha da alam na sharha sannan sai ka zo ka zauna kai bismillahirrahmanirrahim 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 sau dubu idan kai sau dubu sai ka zauna kai tahiyya kai sallama sai ka roki Allah bukatun naka da yake nan sai ka sake tashi sai ka sake daimaita sallan nan raka'a biyun nan da kuma yin bismillahirrahmanirrahim 10:12 ina nufin 1,000 bayan kai nan ma ka zauna ka roki Allah subhanahu wataala bukatunka amma kar ka manta kowanne kafin bayan ka roka sai ka yi salatin annabi dari za ka yi haka har sau 12 kenan bismillah za ka yi 12,000 12,000 saboda haka kenan yadda ake yi kowace 1,000 ka zauna ka roki Allah kowace 1,000 ka zauna kai tahiya ka roki Allah subhanahu wataala saboda haka 12,000 ka kenan wato raka'a 24 kenan a takaice abin da ake nufi shi saboda masu yawan tambaya sallah raka'a 12 kowace raka'a 2 ka yi bismillahirrahmanirrahim 1,000 ka zauna ka roki Allah subhanahu wataala ka sake tashi kai sallah raka'a 2 zauna ka roki Allah subhanahu wataala bukatunka ka tashi da haka har sai kai sau 12 wannan kenan saboda haka muna fata Allah subhanahu wataala ya ci gaba da
to kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nemi 0803555958 0803555958
0803555448 saboda Allah subhanahu wataala sa ayoyin da muka karanta dai Allah ka ba mu ladan abin wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wannan kuma fa'ida na fata Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ya mana bukatun mu na duniyar lahira kuma ya sa mu aiki irin nasu wa ala kulli shay'in qadir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حافظ الدعاء منك الإجابة والجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.